بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 21 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Janairu shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanda aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria, a inda muke karatu daga tafsirin Alkur'ani mai girma. Wannan shine darasi na 7 insha Allah daga cikin tafsirin suratu suratul Naba'i, bayan hutu da muka yi sakamakon tafiye-tafiye da suka bujiro mana. Allah ubangiji ya sa mu dace. Idan ba manta ba, muna ci gaba da bibiyan wannan sura mai albarka. Za mu tashi daga aya ta 31 kenan. Fadan Allah madaukakin sarki, inna lil muttaqina mafaza. Alarma Malam Muhammad Nura zai karanta mana ayoyin insha Allah.
A'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأحنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
لام جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. الله مدوكي سركي يجي gaba da cewa inna lil muttaqina mafazan, lallai masu jin tsoron Allah suna da mafazan, suna da rabo da za su samu. Hada'ika wa a'naba, wato koramu da kuma inabi mai yawa. Wa kawa'iba atraba, da mata waɗanda suke sa'annin juna. A kawa'ib, masu cikakkun nonuwa. Wa ka'san dihaqa, da kuma kofi na giya. Dihaqan, wanda yake a cike. Allah ya ce jaza'an min rabbika, wannan la yasma'una fiha laghwan, ba sa jin wani zance mara kyau a cikin aljanna. Wala kizzaba, kuma ba sa jin zance na ƙarya. Allah ya ce jaza'an min rabbika, wannan sakamako ne daga Ubangijinka. Ata'an hisaba, kyauta ce mai yawa a matsayin sakamako fiye da aikin da ɗan aljanna suka aikata. Allah ka samu nan cikinsu. Da wannan gabar, idan muka lura, ta zo ne ta zama wato ɗayan faifai a baya mun ji gabar magana akan ƴan wuta da sakamakon su da wasu bayanai da suka shafi siffofin ita wutar din shine abin da aka wuto a baya an yi magana akan sakamakon ƴan wuta da irin azabar da suke ciki tun daga kan jaza'an wifaqa ko inda jahannama karat mirsada litagina ma'aba har zuwa ƙarshen dai waɗannan ayoyi Allah madauki sarki ya faɗi sakamakon da kuma sababin shigar su wuta shine mene saboda kasancewa sun kasance innahum kanu la yarjuna hisaba ba sa tunanin za a tashi alkiyama daya kenan nabi kuma wa kadzabu bi ayatina kizzaba da kuma tsabaragen tsaurin ido na ƙaryata ayoyin Allah waɗannan sune abinda suka ja musu tabewa a ranar alkiyama sai kuma aka sake fallo wani sabon faifai shine na bayani akan ƴan aljanna da ni'imar da suke ciki wanda su kuma za su same ta ne sakamakon imani da suka yi Allah ka samu na cikin su sakamakon kuma tsoron azabar ubangiji da suke da ita kullun kamar yadda Allah yake bada labarin sai yana cewa allazina yaqulna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama inna sa'at mustaqarran wa muqama mutanen kirki kullun suna addu'a suna cewa ya Allah ka kautar da azabar wuta daga barinmu lalle azabar wuta ta kasance wato wani kurkuku ne mai tsanani kuma ita ta zama mummunan masauki mummunan wurin zama ga duk wanda Allah ya hukunta mai haka to ya shiga mummunan wurin zama so saboda wannan ruko da suka yi da addinin Allah tauhidi da imani da abinda Allah ya saukar zuwa ga annabawansa kuma suka ci gaba da biyayya ga Allah suna mishi da'a suna aikata kyawawan ayyuka suna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna gujewa duk abin da zai fusata Allah madaukakin sarki saboda haka sai suka tsira daga wuta kuma Allah ya ba su aljanna shine Allah yake cewa innal lil muttaqina lallai lallai ilaihim masu jin tsoron Allah suna da mafazan suna da fawzan za su tsira daga wuta kamar yadda mujahid ya faɗa al muttaqun sune waɗanda suka tsare kansu daga shiga cikin kafirci ba su yi kafirci ba ba su yi shirka ba sannan kuma suka yarda da abin da Allah ya saukar na addininsa suka yi ƙoƙarin kusantar Allah ta hanyar aikata kyawawan ayyuka ta hanyar neman gafarar zunubansu ta hanyar duk wani abu da zai kusantar da su zuwa ga Allah za su aikata shi duk wani abu da zai nasa da su zuwa ga Allah za su guje shi to wannan sune al-muttaqun inna lil-muttaqina mafaza al-mafaz shine wato al-fawz bil janna wan najatu minan nar kamar yadda mujahid ya fassara za su rabauta da aljanna kuma su tsira daga wuta Allah ka samu cikin masu wannan samun rabon shi ko ibnu abbasin yace mafazan ma'anar shi muntaza suna da wani wuri na shakatawa na musamman al-imam ibnu kathirin ya goyi bayan wannan fassara yace musamman allura da abin da ya biyo bayanta na bayani akan irin aljanna da za a ba su fadin Allah hada'iqa wa a'naba cewa suna da hada'iq lafazin hada'iq jam'i ne na hadika al-hadika kuma ita ce al-bustan gidan gona wanda yake ba ga magari ba farko ya zama yana da katanga da ta kewaye shi sannan yana da ƴaƴan itatuwa mabambanta da bishiyoyi da faranni da ruwa mai gudana da duk wata ni'ima da ake sa ran a samu a cikin gidan gona to ya zama yana da ita shi ake kira da suna hadika kamar a ce lambu ko wata korama ko dai wani abu makamancin haka wuri dai na shakatawa wanda yake cike da ni'imomi da inuwa da bishiyoyi da ruwa da ƴaƴan itatuwa da duk abin da zai ni'imta wanda ya samu shiga ciki to irin shi shine ake kira da suna hadika wa a'naba da kuma al-inab a'nab jam'i ne na lafazin inab wanda shi inabi an ambace shi anan saboda ya ɗaya daga cikin ɗan itace mafi albarka ɗan itace mafi daɗi ɗan itace mafi daraja wanda yana nufin kenan duk akwai sauran ƴaƴan itatuwa tunda aka ambaci wannan mafi daraja ya nuna cewa duka sauran su ma akwai su wato duk wani abu da mutum yake fata ya samu na dangin ƴaƴan itatuwa to zai same shi a cikin wannan aljanna wannan ayar ita ce ta ja hankalin al-imam ibnu kathirin sai yake cewa watin mafazan anan ana nufin wurin shakatawa na cikin aljanna. Sannan Allah ya ce wa kawaiba atraba da kuma kawaib wato mata na hurul ain da kuma mata na matayen su na duniya waɗanda suka mutu da imani duka za a tashe su a cikin jerin girmatan dan aljanna. Aka ce kawaib ana nufin mata masu cikakkiyar halitta wanda suke da cikakken nonuwa a kirjin su shine kawaib. Atraban sannan kuma sa'annin juna wanda suke da shekaru kusan tsararrakin juna. Wasu malamai suna ganin cewa matan ƴan aljanna shekarun su suna tsayawa ne a daidai shekara 30 zuwa da 1 da 2 ko da 3 bisa sabanin da malamai suka yi, saboda ana ganin kamar wannan shekarun shine shekarun wato cikan girma ko wayan mace ko kure girmanta wallahu a'lam. Amma dai shi dai Allah ya ce wa kawaiba atraba zawjatun min al-hur mata cikin hurul ain wadanda ɗan aljanna din ne da kuma ƴan aljanna mata da suka rayu a nan duniya. Kamar da Allah ya ambata a cikin sutul waqi'a da yake cewa inna insha'ana hunna insha'a faja'alna hunna abkara urban atraba. Allah ya ce mun sake musu halitta ta musamman sai muka tashe su suka koma ƴan mata kuma waɗanda suke urban lafiyayyun ƴan mata firɗa-firɗa atraban kuma sauyin juna. Manzala sallallahu alaihi wasallama da kanshi sai ya fassara ya ce min as-sayyibi wa ghairi as-sayyibi daga cikin mata waɗanda suke zawarawa da waɗanda ma ba zawarawa ba. Haka Imam Al-Qayyadisi ya ruwaito shi a cikin littafin musannaf na Abdurrana na Ibn Abi Shayba, kuma sai ya zo da cewa daga Qatada daga malaminsa mai suna Safwan Ibn Muhriz yake cewa da ya zo fassara wannan aya har sai da ya rantse da Allah ma yake cewa wallahi innahunna inna minhunna al-ujuzi daga cikinsu akwai mata tsofaffi az-zuhuf waɗanda suka tsufa a nan duniya sayyarahunna Allahu kama tasma'una Allah zai mai da su matasa cikin ƴan mata kamar yadda kuka ji an faɗa dinnan a waɗannan ayoyi. Wato matan musulmi da suka rayu a duniya suka tsufa tare da mazajensu kuma mazajen suka mutu suka bar su sun je tsufa, idan ta mutu tana tsohuwa ranar alkiyama ba za a tashe ta haka a tsohuwarta ba. Idan ta shiga aljanna za a maida ta ita ma ƴar shekara 20 da wani abu ko 30 da wani abu gurgurdan yadda Allah ya so gurgurdan yadda Allah ya kaddara. Ita ma haka ba a tashe ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin, kamar yadda kuma ya faɗa wata mata tsohuwa da yake ce mata ba za ki shiga aljanna ba, ta ce me yasa, ya ce saboda ba za ki shiga aljanna a haka ba sai an canza miki halitta. Za a maida ki matashiyar mace sannan a sake aljanna. Akwai wani hadisi na sayyidatina Ummu Salama radiyallahu anha wanda ta rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bayani akan sufufin waɗannan mata da ya zo a wurare mabambanta a cikin alkur'ani wanda yake ce muhurul ain. Hadisin al-Imam Abul Qasim At-Tabarani shi rawaito shi aslan a cikin tafin shi Al-Mu'jam al-Kabir, haka nan kuma al-Uqayli a cikin littafin Ad-Du'afa'ul Kabir da Ziyauddin al-Maqdisi a littafin sa mai suna Sifatu an-Nar afwan Sifatu al-Janna. Haka nan al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo shi a cikin tafin shi mai suna Hadil Arwah ila Bilad al-Afrah. Babu laifi mai isti'nasi da wannan hadisi duk da yake a isnadin sa akwai rauni kamar yadda shi kanshi Ibn al-Qayyim ya bayyana a cikin Hadil Arwah. Haka nan Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin littafin Da'ifu at-Targhib wa at-Tarhib akwai wani mutum a cikin isnadin shi mai suna Sulaiman Ibn Abi Karima wanda malamai suna kin hadisin sa, shi aka danganta wa kuskuren da ke cikin hadisin. Abinda hadisin yake cewa shine Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya Rasulullah akhbirni an qaulillahi hurun inun ka bani labari game da fadin Allah madaukakin sarki da yace hurun inun me Allah yake nufi. Sai Annabi yace hurun kin ga dai su hur da aka ce bidul mata ne masu farar fata, inun inun kuma da aka ce Annabi yace dikhamul uyuni wasu masu manya manyan idanu shukurul jurda'i wanda suke da cikakkiyar giran ido. Annabi ya ce bi manzilati janahin nusur, kamar yadda kika ga fuffuken abin nan igul, baka taba ganin wato tsuntsu igul da kuma fuffuken shi babu wadataccen gashi ba. To haka suke da gira gazar-gazar kenan za a ce ko. Sai ta sake cewa ya Rasulullah akhbirni an qawlihi ka annahunna al-lu'lu'ul maknun. To me Allah yake nufi da yace su matan kamar lu'li'i wanda aka kebance shi aka taskace shi. Sai Annabi yace sallallahu alaihi wasallam yace safa'uhunna safa'ud durri fil asdafi. Nagartarsu da originality din su waɗannan mata kamar nagartan sabon lu'lu'u, sabon diamond wanda yake cikin mazubin shirfaffe. Iza Allah yake ta lan yatu sunna in sun qablahum wala ja, wani mutum ko aljanna bai taba taba su. Sai Annabi sai ta sake cewa ya Rasulullah akhbirni an qawlihi fihinna khairatul hisan. To me kuma Allah yake nufi da yace fihinna a cikin aljanna akwai khairatul mata na kirki, hisanun masu kyan halitta. Sai Annabi ya ce mata sallallahu alaihi wasallam yace khairatul akhlaqi, ana nufin masu halaye nagari, hisanul wujuhi masu kyawawan fuskoki. Allah ya hada musu biyun, ga kyan fuska ga kuma kyan hali. Ta sake cewa ya Rasulullah akhbirni an qawlihi ka annahun nabidun maknun. To me kuma yake nufi da cewa kamar kwai maknun wanda yake killatacce. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace riqatuhunna ka riqatil jildil ladhi ra'aiti fi dakhilil bayda, laushin su da taushin halin su kamar wato wannan yar fatar da kike gani idan an fasa da faffan kwai. Idan fasa da faffan kwai an cirbawan, akwai wata yar fata kuma da ke jiki ka ba kai fasa ka bawan. Yace mimma yalil qishra, abinda ke kusa da jikin bawan kwan. To haka suke suma da riqa, wato sai an dinga lallaba su kenan ko. Ta sake cewa ya Rasulullah akhbirni an qawlihi urban atraba. Me yake nufi da urban atraba? Kala yace hunnan lawati qubidna fi darid dunya ajaiza ramaba, sune matan da suka rayu suka dade a duniya, Allah ya karbi rayuwarsu suna tsofaffi. Ramaba wanda sun riga sun sha wahalar duniya, shamta wanda gashinta ya zube saboda tsufa, kanta ya zama kwaikwaido. Annabi yace khalaqahunna Allahu ba'da al-kibar, sai Allah ya sake musu halitta bayan wannan tsufar da suka yi a duniya. Faja'alahunna azara, sai ya maida su ƴan mata azara, waɗanda virgin, wanda namiji bai taɓa sanin su ba. Uruban, wanda suke masu ban sha'awa, muta'ashiqatin, wanda suke sa wa namiji shauki, mutahabbabatin, wanda suke kowa ya gasa sai ya ƙaunace su, son kowa kin wanda ya rasa. Atraban ala miladi miladin wahid, sannan tsararrakun juna a wurin shekarunsu. Kazan wanda yake da mata tsararrakun juna da bane randa yake da mace, ya aure ɗaya bayan shekara 20 ya aure ɗaya, zai ga babu balance a cikin abu. Amma aka ce duk mutum yana da mata kusan shekarunsu ɗaya, to zai fi more shagalansa da su ko. To haka su ma ƴan aljanna suke a turaban. Qultu ya Rasulullah anisa'ud dunya afdalu amil hurul 'ain, tace to ya manzon Allah matan aljanna suka fi falala su waɗannan hurul 'ain ko ko waɗannan matan na duniya in sun je aljanna, wace ce take gaba da wata? Sai Annabi ya ce bal nisa'ud dunya afdalu min al-huri, matan duniya mace musulma idan ta yi aikin kirki ta tafi aljanna, to matsayinta yana gaba da matan aljanna, za su zama kamar ƴan aikin gidanta ne ko kuma wasu wato wanda suke ƙarshen ikonta. Nabi ya ce mata ka fadli zaharati alal bitanati, kamar falalar kaya na waje akan ƙwandawaya. Kayanka da yake waje wanda yake gani falalar shi da amfaninsa da darajarsa da tsadarsa, kaga yana gaba da na cikin. Nabi ya sake ce mata, sai ta ce qultu ya Rasulullah wa bima dhaka, to menene abin da ya bai wa matan duniya afdaliya akan matan da za su tarar da su a aljanna? Qala Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama bi salatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna lillah, saboda su waɗannan sun zauna a duniya sun yi sallah sun yi azumi sun yi biyayyan miji sun yi tahajjudi sun yi kaza sun yi kaza albasallahu wujuhunnan nura saboda ka Allah sai ya sa musu haske a fuskar su wa ajsadahunnal harira Allah ya sa a sanya musu tufa alharini bidal alwani fararen tufa alharini khudrat thiyabi wanda kuma wato alharini fari da kyallaye na tufafi wanda suke nau'in kore safra alhuliyi da kuma kayan kwalliya masu kalan zinari yace majamiruhunna dhur abinda suke saka turaren wuta shi kanshi na lu'ulu'u ne wa amshatuhunna dhahab sannan mafecin kai kum din da suke taji gashin su shi kuma na zinariya ya kulna suna cewa ala nahnul khalidatu fala namutu abada suna kansu kirari suna cewa mu ne mata wanda zamu tabbata babu mutuwa ala wa nahnul na'imatu fala nabqusu abada mu ne mata masu ni'ima wanda ba ma bushewa ko mu yankwane ko mu tsufa har abada ala wa nahnul muqimatu fala naz'alu abada mu ne mata wanda kullum muna zaune a gida muna jiran mazajenmu ba ma tafiya ko balaguro har abada ala wa nahnul radiyatu mu ne mata wanda muke yadda da duk abin da mijinmu ya faɗa ko ya aikata fala nasqatu abada ba ma yin fushi ba irin mata duniya ce za a ci rigima da ita tana fushi tana zumbara baki ba tuba liman kunna lahu sai suka ce alherin Allah ya kai ga wanda muka zama mu ne matansa wa kana lana kuma ya zama shine mai gidanmu qultu ya rasulullah sai ta sake cewa ya manzon Allah almar'atu minna tatazawwaju zawjaini wa thalathata wal arba to wata mace a cikin mu Allah ya kaddara mata ta aure wani namiji ta ƙara auren wani ta ƙara auren wani namiji fiye da daya wani ya mutu wani sa rabu thumma tamutu fatadkhulul janna wa yadkhuluna ma'a ana nan kuma sai duk suka mutu kuma sai Allah ya kai su aljanna gaba daya da ita da duka mazajanta man yakunu zawjuha tace wane ne mijinta aljanna qala sai annabi ya ce ya umma salama innaha tukhayyaru za a bata za'i fatakhtaru ahsanahum khuluqa sai ta zabi wanda yafi mata kirki a nan duniya shi za ta zaba fataqulu ay rabb tace ya ubangiji inna hadha kana ahsanuhum ma'i khuluqan fi darid dunya wannan bawan Allah a zaman auren da nayi da shi ya kasance mutum mafi kirki a cikin duk marajin da na rayu da shi sai annabi ce fa zawwajinihi tace ya Allah ka auren mini da shi sai annabi ya ce mata ya ummu salama dhahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirah shi hali nagari shine yake tafiya da duk wani babban rabo a duniya da lahira wannan hadisi da yake gabobin shi suna da abubuwan da su musu shawahid a cikin nusus na shari'a amma ai da yake a jumlace haka kamar da muka ambata hadisi ne wanda yake yana da raunin isnadi amma dai abubuwan da ke cikin shi tabbatattu ne insha Allah waɗanda kuma babu lafiya isti'nasi da su dan su ƙara wa mutum himma wajen neman aljanna in baka samu ma irin mata da kake so a duniya ba to kanka da suna nan da yawa aljanna fiye da bukatarka sai ka ci gaba da azumi da sallah da istighfari da neman falala a wurin Allah Allah ya sa mu dace sai Allah madaukakin sarki sake cewa wa qasan dihaqa da kuma kofi ya daga cikin ni'ima aljanna shine ɗaya daga cikin ababen da aka haramta a nan duniya haramtawa na ƙarshe shine giya wanda yake mata laƙabi da ummul haba'is ma wato uwar al haba'is duk munanan ayyuka to giya ita ce jagorar su amma Allah madaukakin sarki cikin ni'imar sa sai ya halasta wa mu'minai ita aljanna kuma wanda ba irin ta duniyar ba saboda aka ambace ta a matsayin ɗaya daga cikin ni'imomin kamar da aka ambata anan wa ka'san dihaqa da kuma kofi wato kofi wanda yake dauke da giya dihaqan wata ke cikakkiya asali abin da ake cewa ad-dahaq shine ad-daqtu ala shay a dinga takurawa abu ai ta zungurar sa abinda ake nufi da ambatan dihaqan anan wato giya ce wata ke cikakkiya ko dai cikakkofin ko kuma cikan dadin ta yadda mai sha zai ta sha yana ta karawa zai ji tana kara sa mishi appetite na ya sha har ya koshi a Imam Ibn Kathir Allah ya gafarta mishi a cikin tafin sa na tafsiri ya siffanta yake cewa Allah madaukakin sarki ya siffanta ni'imomin aljanna daga cikin su akwai giya yace ita kuma giyan ta kasance wato wata mai kyauce mai dadi yace laysat mithla khumuri dunya alqadira ba irin giyar duniya ce wacce take kazanta wacce ke tana wari tana ta da abin nan tana tawo da mutum zuciya wanda mutum ya sha aji yana tambele yana sakarci ya kawo ayoyi da suke magana akan giyar cewa daga cikin sufudan Allah wa naharun min khamrin ladhatin lisharib aga ita ko kogi ne ma na giyar gaba daya kogi daga cikin koguna aljanna guda hudu akwai wanda giya ce wanda take gudana Allah ya ce ladhatin abin jin dadi lisharib daga wanda yake so ya sha wato tana gudana daga idan ruwa na almiski na aljanna ibn kasir ya ambaci ayoyi baya ga wadannan kamar fadan Allah yubafu alaihim bika'atin ko min ma'in ana kewaya wa yan aljanna bika'atin da wani kofi min ma'inin daga kyakkyawan wannan giya baydaa wata ke farasal ladhatin lisharibina abin jin dadin sha ga wanda suke so latiha ghaulun a cikin ta babu tambele mutum baya sha ya rikirkice ko ya fara surutu ko ya dinga amai ko ya fita daga hayyacin sa irin da aka san dan giya yana yi a duniya to babu wannan walahum anha yunzafun kuma ba a janye su ba a cewa ta isa tashi haka kamar yadda misali ita ta duniya mai shanta zai sha ya sha har sai an kwace saboda katta mai illa bayan illa za ta mishi ta gusa mai da hankali a nan take kuma ta yi ta mishi wata illa daga baya ko dai zubar mutuncinsa ko ta lalata mishi wani organ a jikinsa saboda haka ba ta da wani amfani in banda cutarwa gare shi cutar da rayuwarsa a asarar dukiyarsa zubar da mutuncinsa dukkanmu dai mun san yadda aka ce ga wani dan giya ne za mu ga yadda ake kyamarsa da zai shigo masallacin nan misali a ce za a yi sallah ko da ya aikata alkurani ba wanda zai debe shi yana shiga gaba duwa tsaye bai in ya zo neman wata yarinya a unguwa kowa ya gan shi za a gaya ma ubanta cewa to wani fa karka ba shi aka dan ga halin da yake ciki wato a cikin al'umma ma ba a kallon mashayin giya matsayin mutumin da za a yi kalle shi da wani mutunci in dai ba wani babban mutum ne wanda yake da kuɗi kasan su ko kuɗi sarrafawa kowane matsala asiri to shine za a danga kawai daga ana cewa asiri ne aka mai wallahi wata na zai bari ciki shi wace ta mai asiri tun yana yaro a danga mai fatan cewa zai bari saboda an gaina da kuɗi amma ba haka ba in dai talaka ne dangi mutu ya shiga magana kenan ko ya ce ya tuba za a yi ta ganin kamar ƙarya yake a wani waje Allah yana cewa ila yau kamar ibn kasir ya kawo ya tufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa kasin min ma'in la yusaddauna anha wala yunzifun nan kuma ko yunzafun ne nan ba wala yunzafun Allah ya ce cikin wala yunzifun waqi'a ba wala yunzifun wancan yunzafuna nan kuma yunzifuna kuma da ma'anar su wata ke latifa da bambanci yatufu alaihim wildanun mukhalladun Allah ya ce yan aljanna akwai yara mukhalladuna waɗanda ba sa girma suna nan a iya shekarunsu na yara ba sa girma yara sa musu shekaru da suke ba mutane sha'awa in suka girma su cigaba da wannan sha'awar ba kuma yaro dan shekara 5 6 7 haka to suna nan mukhalladun waɗanda ba a yi su dan su girma ba to su suke yawo suna sabisin ɗin yan aljanna da wannan giya da akwabin da kofuna wa abariq da kuma kamar a ce jog wanda za a dinga tittilawa wa kasin min ma'in da kofi wanda yake da ni'imtacciyar giya la yusaddauna anha ba a katange su ko a ci a hana su ita wala yunzifuna kuma su ma ba sa bari sai ta ishe su sai sun sha iya san su ya sake kawo ayoyi daga cike kawo yusqauna min rahiqin makhtum khitamuhu misk ana shayar da yan aljanna min rahiqin daga lafiyayyar giya rahiq ita ce wato giya wadda aka tace ta makhtum wadda kuma aka rufe ta aka yi silin dinta wato an mata kyakkyawan packaging ko kuma makhtumin wadda wato aka yi mata aka yi certifying din nagartarta khitamuhu misk wanda kuma a ƙarshenta akwai almiski. Ko dai zama ƙarshen kofin ana jin ƙanshin almiski kamar wani aftertaste, ko kuma wato a inda aka aje ta tana zuwa tare da wannan ƙanshin kamar shine flavor ɗinta. Duk dai yana nuna nagartarta da kuma bambancinta da wato giya irin ta duniya. Akwai hadisai da suka nuna cewa wanda da ya sha ta duniya, wanda ya zama yana idimani yana shan giyar duniya, to babu shi babu wannan giya ta lahira. Matuƙar bai tuba ba, da malamai suna ganin ko da ya mutu ya shiga aljanna, to banda giya aljanna a cikin ni'imar da za a bashi. Ni'imar da za a bashi ta zama tana da naƙasa, ba zai samu giya aljanna ba. Duk wanda ya saki jiki ya buɗe bakinsa ya dosa shan giya irin ta duniya, Allah ka tsare. Hakanan al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Allah ubangiji ya gafarta masa, a cikin tafsirin tafsirul hujurat ila al-hadid yake cewa yace khamrud dunya ra'ihatuha karihatu, kaga ita giyar duniya warinta ko kanshinta abin kire. Thumma innahu yaqlibu al-aqila ila majrur, sannan kuma tana juyar da mai hankali ta mai da shi mahaukaci, wanda da yake shan giya to za ka ga a maimakon hankali sai kuma mahaukaci, wanda hatta a jahiliya, a zamanin jahiliya kafin musulunci, da irin yadda larabawa suka al'adanci shan giya, akwai mutane a cikinsu wanda suke gudunta saboda zubar da mutunci da take. Sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara masa yadda, a rawaito cewa baya shan giya tun a jahiliya, kuma da aka taɓa tambayar sa me yasa ba ka sha a lokacin da al'ada ta yadda kowa ya sha, ba a ganin idan ka sha baka kyauta ba, domin shi ne abin da ake bayarwa a wurin tarurruka da majalisa da wurin zaman makoki da wurin ɗaurin aure, da in an gayyace ka walima ko ina shi ake sabe, kamar yanzu shan fiyo wata da leda, kaga ba wanda yake gan sha matsayin aibi, ba wanda zai ka sha fiyo wata ya ga cewa baka kyauta ba, domin shi ne ruwan da kowa yake sha. To duk da haka sai na bakar sai zama baya sha shi, za ka tambaye sai yake cewa saboda tana zubar da mutunci. To hatta akwai wani mawaki a jahiliya, wanda mawaki ne cikin mawakan jahiliya, ba musulmi ba ne, bai riski musulunci ba, har shi yana faɗa a waƙarsa yana cewa shi ma yana guje ma wasu lokuta kai ya sha giya ya yi abin da za a ga bai kyauta ba. Wa idza sharibtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklami, fa idza sahautu fa ma uqassiru annada wa kama alimti shama'ili watakarrumi. An tara yana waka yana cewa idan ya sha giya fa idza sharibtu, in ma na sha giya fa innani mustahlikun mali, iya abinda nake yi shine zan kiyaye sai dai in kashe kuɗi, in ta kashe kuɗi ko in dinga manni idan ana kalangu misali. Wa irdi, amma mutunci na wafirun, ina kiyaye da shi, lam yuklani, ba na bari mutunci na ya tafi. Wa idza sahautu, yace in kuma na faɗake na dawo cikin hayyaci na, fa ma uqassiru annada, ba na fasa yin kyauta ɗin, ba zan ɗauka cewa kyautar da na yi a cikin maye na yi ta ne saboda hankalina ya gushe, ci sai in ci gaba da kyauta. Wa kama alimti shama'ili wa takarrumi, kamar da kika san dai ni mutum ne mai karamci da sakin hannu. So saboda haka ta a jahiliya akwai mutane da suke guje ma giya saboda ta saba da ɗabi'ar hankali da mutunci, ba ta yi kama da aiki na masu mutunci ba, tare da cewa mafi yawa suna sha tun da al'adunsu ba su haramta ba, sai da musulunci ya zo ya haramta. Kuma kamar yadda muka faɗa a wani darasi cewa musulunci ya bi a hankali wajen haramta giya, saboda daga cikin abubuwa da zai yi wuya a ce an haramta wa larabawa ita lokaci guda su bari, saboda tsananin sabon da suka yi da ita. Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, mahaifinsa da ake cewa Malik ɗin nan bai da cikin musulunci ba, daga jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, shi kuma ya haɗa kayan shi ce zai hijira ya bar Madina, zai ƙaura ba zai iya zama gari ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Iyalan shi da suka riga suka musulunta suka ce me yasa ba za ka tsaya ka musulunta, bai ce a shi tsakani da Allah ba zai yi musu ƙarya ba, yana jin tsoron shiga wannan addinin saboda ya ga take-take da somu-somun al'adar nan ta giya, wata rana musulunci zai hana ta, ya lura musulunci yana ƙyamar giya, da shi kuma bai so ya riga ya shiga a za a ce kuma an haramta giya zai samu matsala, gara tun wuri kai ya shiga kawai.
kaji wani wanda Allah ya bishira gobe ke so da kai baggari Allah ya kyauta duk wannan magana wai yadda suka yi mugun sabo da ita ne kaga shi sa wataƙila saboda wannan sabon da suka yi da ita akai ta ambatan musu ita a matsayin ɗaya daga cikin abin da za a ba su aljanna amma su hakura da wannan ta duniya mara alfanu saboda haka Allah yana canzawa mutum abu mai inganci idan ya hakura da mara kyau wanda aka haramta idan ka bari dan Allah sai Allah ya canza maka da mafiyinsa ko nan duniya ko gobe kiyama a takeice Allama Salih ibn Usaimin yake cewa wa fihi aidan as-suda sannan giya tana ta duniya tana sanya ciwon kai tana sanya larura iri-iri tana bata wasu gabobi masu muhimmanci a jikin mutum kamar hanta ko makamantansu mutum ya dade yana shin giya sai ga ya kamu da tututtuka wanda ba a san ya zai da su ba irin abin da ake cewa terminal diseases wato al-amradul muzmina wanda sai dai a ta shan magani a mutu tare sannan yace fihi fasadul ma'adda tana bata ciki lakinnahu fil jannati anharu min khamrin ladhatin lisharibin yace amma aljanna tana zuwa ne a matsayin koguna ne na ita giya din wata ke mai dadi abin so ga masu shanta sai Allah ya ci gaba da cewa la yasma'una fiha lagwan haka ne walakin zaba ko la yasma'una su yan aljanna ba sa jin wani abu a cikin aljanna fiha a cikin ta lagwan wani zancen banza ya sashen zance walakin zaba ballantana kuma ƙarya ba sa ji ya daga cikin ni'ima da Allah ya baiwa yan aljanna shine ya sanya cewa su ba sa jin mummunan magana ba sa jin mummunan zance babu ƙarya babu munafurci babu zagi ko la'anta ko cin mutunci babu yaudara ko ha'inci babu duk wata yasasshiyar magana babu gulma babu annabimanci duk wani zance da za a faɗa maka ji ba daɗi sawa'un ba a faɗa a idan ka ne ko a bayan idan ka to ba za a shi aljanna ba me yasa saboda Allah madauki sarki ya riga ya ambata cewa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba wani zai kuma ya ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima ba sa jin zance ya sashe ba sa jin kuma zance wanda yake saban Allah ne saboda kayan aljanna ba sa majunun su ƙarya irin yadda muke majunan mu ƙarya miji da mata aboki da aboki abokin zama da abokin zama abokin kasuwanci da abokin kasuwanci kowa yayi ba kowa ƙarya to su ba sa yi sannan ba sa yi wa junansu izgili irin da muke majunan mai izgili a ci mutuncin mutum a zolaye shi a aibata shi a yi bullying ɗinsa a mai da shi wani karan bara ko a mai da shi burin wasa babu wannan sannan babu gulma babu wanda zai je zauna da wani su gulman wani na uku babu ba maza ba ba mata ba duka ba wanda yake kuma mun gane gulma a cikin da aka zauna a majalisa ne a wurin zaman makoki ne ana jiran za a kawo gawa a jana'iza ne a mota haya ne a wurin taro ne duka sai an yi side talk sai an yi kus-kus kuma ƙarshe gulma wani za a yi ɓatanci za a yi wani babu ƙazafi babu cin dunduniya babu annamimanci illa ƙiran salaman salama sai dai kawai aminci 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 dan ya daga cikin abin da ke kaddara rayuwar duniyar nan shine waɗannan abubuwa kowa a matsayin shi na ɗan adam da za a iya yi mishi recording ɗin abubuwan da mutane suke faɗa bayan idan shi sai ya kasa fito ba zai fito ba ba zai iya kallon su ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai daina kawo mana zancen wasu ina so na gamu da kowa alhalin zuciya ta fara saboda bahaushe gaskiya nake cewa magana zarabu yanzu ya kake ji idan ka kama wani yana gulmaka ya kake ji musamman mata da suka fi shahara da wannan ɗabi'a maza ba wai ba sa yin gulma bane suna yi amma su maza suna iya rike sirri mutum na iya gulmata maka gulma wani kuma ka rike haka mata da ita ba haka bane amma ita mace da zaran an gulmata mata gulma ɗan uwata to tana jiran wani dalili ne za ta faɗa ai dama wasu ta ce kaza shikenan sai rikici ya tashi ai ta kwanza gwarma iri-iri wani sai an jigun 'yan sanda wani ai ta aibata juna wani daga nan a ce har abada ba sa magana da juna duk wannan a duniya yake shi amma a lahira duka babu wannan gaba daya shiga aljanna Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin sai muka zare abinda ke cikin zuciyar mutane na kullace kullace wani na jin haushin wani wani na hasadan wani wani na kyatan wani wani jam'iyyar su daban da wani saboda haka bai san shi wani ya daina bin wani ma sallah wani ya daina sauraron karatun wani wani sun bata da wani saboda aure ya saki mata shi kuma ya aura duk irin waɗannan abubuwan wani ya daina alfarma ba ai mishi ba wani ya samu mukami bai samu musu aiki ba ko mun gane duk suna nan sun cika zakatunmu sayyidina Muawiya yake cewa wannan aya za ta yi aiki tsakanin mu da ƴan uwan Musa Ali ranar alkiyama saboda rigingimin da suka yi na siyasa Allah ya ce wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ay fa asbahu ikhwanan dama can ikhwanan ne inama ikhwatu amma ga aya aka fara cewa akwai rigima domin Allah ya ce fa aslihu baina akhawai mu'minan ƴan uwa ne za su yi rikici kuma a musu sulhu to a lahira kuma babu rikicin balakara ai sulhu Allah ya ce mun cire abin da ke cikin zukatansu na rigingimu da fitintunu na gilli ikhwanan ala sururin ga suna akan karaga mutaqabil suna kallon juna wanda da bai iya kallon fuskar wani da ya kalle shi zai tuna yace ina ko sunan shi aka kira sai na tuna wani ko mai irin sunan yanzu ko ko ta layin yabi sai ya tuna wani abu da wani ya taba mai mai alaka da wannan abu to amma ranar alkiyama aljanna sai ga su suna gaban suna kallon juna duk an manta da wannan abu ba wanda zai tuno ana tuna abubuwan da aka yi a duniya amma ba za a dinga tuno irin wannan ba domin Allah ya riga ya cire programming din da ke tuna mugayen abubuwa an riga an cire shi daga zakatun mutane amma ana iya tuno ayyukan da aka yi na alkhairi zaman da aka yi na mutunci gwagwarmayar da aka yi a rayuwa irin ibada da aka yi duk ana iya tunawa wannan ya tabbata cewa mutane suna iya tunawa domin har za su dinga cigiyan ƴan uwansu abokan zamansu makwabtansu abokan hulɗarsu waɗanda idan su suna cikin aljanna amma matsayinsu ba ɗaya ba sai Allah ya ba su dama su ziyarci junansu mutum zai ci giya ya ce ina wane ne da muke tare da shi a wuri kaza kaza to ala wannan nan aljanna da yake ciki ta fi taka ko tana ƙasa da taka ko kuma halama ba gari ɗaya kuke aljanna ba so daga lokacin sai a baka dama ka san addireshinsa kuma ka mai ziyara to kaga in har za ka iya tuno wani babu mamaki dan ka tuno abin da ya faru tsakanin ku da shi amma na alkhairi saboda haka a aljanna babu waɗannan masifin da fitintunin shine la yasma'una fiha larwan wala kizzaba ba sa jin yasasshen zance wala kizzaban ba kuma sa jin ƙarya ba a jin ƙarya babu wanda zai yi ta balantana a saurara Allah ka sa mu a ciki shi sa Allah ya faɗi wannan magana yace wa nazara fi sudurihim suratul hijr ne ko to sai Allah madaukake sarki yace jaza'an min rabbika kaga su ƴan wuta wadanda aka ce jaza'an wifaqa sakamako daidai da aikin su shi kuma aljanna sai Allah yace jaza'an min rabbika wannan irin ni'ima da kaji an bayar aljanna to sakamako ne daga Allah min rabbika da Allah ubangijinka min rabbika wato ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqa'an hisaban cikakke wanda yafi karfin aikin da suka yi wanda aka ba su shi saboda falala su masu su almuttaquna anan duniya sun yi aiki iya abinda za su iya amma aikin bai kai ya shigar da su aljanna ba bai kai ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi da bada ce yake cewa babu wanda zai shiga aljanna a cikin kudayu kansu babu aka ce hakka ya rasulullah yace hanni sai dai in Allah ya lullube mu da rahamarsa Allah ka lullube mu da rahamarka saboda kai dai ka iya abinda aka ce kai saddidu wa qaribu amma wai tsabar aikinka bai isa kai ka isa maka aljanna ba ko da a ce tunda aka haife ka yau shekara 60 ko 70 tunda aka haife ka a ce sujuda kake har yanzu to in an kai ka aljanna da ya kamata a ce iya shekara 70 da kai kenan ko kaga amma khalidun fiha abadan saboda haka sakamako da Allah yake bayarwa na ni'ima yana ba da shi ne a matsayin falala daga gare shi kamar da yake cewa man jaa bil hasanati falahu asharu amsaliha kaga an ƙara an ninninka ba iya naka bane wanda yayi abun alkhairi Allah ya ce sai an ninka mishi sau goma a wani waje kuma wannan cikin an'am kenan a cikin bakara kuma Allah yake cewa masal ladina yunfiquna amwalahum misalin masu ciyar da dukiyar su fi sabilillahi me Allah ya ce kamar salin jannatin habbatin kamar salin habbatin kaman kwayar hatsi ko wanda aka shuka ambatat sab'a sanabila sai ta fitar da zangarniya bakwai an shuka kwaya daya ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulin sumbulatin mi'atu habba, a cikin kowane zangarniya daya akwai kwaya 100, kaga kwaya 700 kenan daga guda daya. Shine misalin aikin alkhairi, idan mutum ya ce da naira 10, Allah ya ga dama sai a ninka mai ta zuwa 700 ko zuwa 700 ko zuwa 70,000. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana ninninkawa ga wanda ya so. Wallahu wasi'un alim, Allah ne fadin rahama ne kuma masanin abin da mutane ba su sani ba. Saboda Allah yana ninninkawa ne idan kai imani, kai ikhlasi, kai tsarkin zuciya, kai don Allah dan wannan abin da kaga ka raina, to sai Allah ya karba, sai a ririta maka shi ranar alkiyama, sai ka ganshi da yawa. Kamar da Allah yake cewa summa la tusalunna yawma idhin anin na'im, lalle ranar alkiyama za a tambaye ku game da ni'ima. Malamai suke cewa abinda Allah yake nufi da wannan aya shine mabambantan ni'imomin da Allah ya yi wa mutane daban-daban ne. To amma Allah zai kalli wata ni'ima wanda ita tafi albarka a cikin rayuwarka, in Allah ya so ya maka hisaban yasira, sai a tambaye ka game da ita. Misali, Allah ya maka ni'imar lafiya, Allah ya maka ni'imar dukiya, Allah ya maka ni'imar kaza, to wacce ce wadda kafi moranta, kafi cin albarkarta? Wataƙila Allah ya sauƙaƙa maka azumi saboda kana da lafiya, sai Allah ya kauda kai akan ruwa da kai. Ina so muka yi sabon yasira, sai a ce a duba azuminka, in yayi kai to a kyala sauran. Wato ni'imar da Allah ya maka ita ce kuma zai Allah zai tausaya maka, sai baka aljanna da ita. Idan kuma Allah ya so ya maka hisaban asira, to inda ka samu matsala nan za a ce a fara duba, ce me yasa kana da arziki baka yi sadaka ba, me yasa kana da lafiya baka je jihadi ba, da makamantansu. Saboda kullum ake so bawa ya zama mai neman sauki a wurin Allah. Kar ka dinga tunanin aikinka ya kai, ba inda aikinka ya kai. Yana daga cikin yaudarar kai, har wani ya dinga ya jacabi dubu ko ya salati dubu, ya dinga ɗauka cewa wai ya yi wani abu wanda wa ranar alkiyama wai hayana bin Allah ba shi. Wannan ruɗin shaiɗan ne, ba abin da kai za a iya wargaza shi ma gaba ɗaya, kai fatan ma Allah ya karɓa. Jiba Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il, mai Allah ya ce wai zai rufawa Ibrahimul qawa'ida min albayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna, Allah ka karɓa mana. Karɓawa ake nema, kuma kai fata Allah ya karɓa a san da zai maka amfani a lahiraka, a lokacin da kake bukata. Hatta addu'o'i da muke game da duniya, ba dole ne ka ga sakamakonta yadda kake tsammani ba, ko kuma ka ga sakamakonta yadda kake so ko san da kake so ba, sai da Allah ya ga dama. Annabi Musa da Haruna da suke ta'adda cewa Allah ya halaka da Fir'auna, sai Allah ya ce musu qad ujibat da'awatukuma fastaqima, an amsa addu'arku amma ku je ku ci gaba da tsayawa da kwazo akan addini. Daga lokacin da aka gaya musu wannan amsar cewa qad ujibat da'awatukuma, sai da Fir'auna shekara 40 yana rashin mutunci shi, sannan suka ga sakamakon addas. Amma mu yanzu muke kawai da mu yi addas daren wai gobe mu ganta, kuma kullum ba ma kirki ne da mu ba, kirkin mu ma ina yake ma, babu ba ma a magana shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah bai taba yin halittar da yake so irin sa ba, tun yana Makka ji irin wuyar da ya sha abun kafiran Makka shekara 13, kuma addu'a yake fa Allah ya ci bashi nasara akan su. Allah bai ga damar wannan nasarar ta tabbata ba sai shekara 7 bayan hijira da ake fito Makka, sai bayan kamar shekara 20 ko 19 da fara musulunci. Manzo Allah kenan ba sallallahu alaihi wasallam, sai ta addu'a Allah ya bayyana addinin sa, Allah ya sa addinin ya galabaici kafircin da ake, amma sai da aka shekara 19, kuma da Allah ya bashi nasaran bai yi alfahari na cewa ai shi ya isa a wurin Allah bane, sai ya shiga Makka yana mai sunkuyar da kanshi, yana tawalu ga Allah, yana jin nauyin cewa Allah ya mishi alfarma da tafi karfin sa. To abinda Allah yake so kenan, kana ce wajen neman falalarsa, kuma ka kankan da kai a gabansa, kuma kar ka cire rai, kar ka yi jaza'u daga cewa Allah zai baka, yana sanar da kai kuma zai baka. Haka Annabi Ayyu alayhi salam, wanda ya rashin lafiya da hadisi ya tabbata cewa sai dai shekara 12 mafi karanci, wasu riwaya ma 18 bai da lafiya, kuma kullun addu'a yake, sai da komai nashi ya kare, sai da kowa ya watse ya bashi wajen banda wannan mata kwaya daya. Sannan ran da Allah ya so ya ga dama ya kaddara, sannan ya bashi lafiya. Allah ya sa mu dace. Saboda haka aljanna da Allah yake bayarwa falala ce, ba aikin mutum ba, ganin dama Allah ce da rahamarsa, ba kwazanka ba, da haka ayi aiki iya wanda za a iya, sannan kuma a nemi gafara Allah daga zunubai, a nemi rahama Allah da dacensa Allah Ubangiji ka sa mu samu, mu da iyayenmu da malamanmu da sauran al'umma musulmi gaba daya. Allah ka shigar da mu aljanna, ka gafarta mana, ka rangwanta mana, ka tseratar da mu daga wuta, ka tseratar da mu daga zunubanmu, ka kankare mana su, ka sa mu gama lafiya. Waɗannan ayoyi masu albarka daga cikinsu akwai fawa'idu, za mu ambaci ‘yan kaɗan saboda ƙudurin lokaci. Wannan ayoyin suna tabbatar da ni'imar aljanna da abin da ke cikinta na sharholiya da morewa, Allah ka sa muna ciki. Sannan kuma yana tabbatar da cewa shiga aljanna falala Allah ce da iyawarsa, ba aiki ba. Sannan yana nuna mana kuma bambanci tsakanin ni'imar aljanna da ni'imomin duniya. Yayin da ni'imomin duniya suke suna cakuɗe da matsaloli, ni'imar aljanna ita ni'ima ce zalla, babu wani matsaloli a cikinta. Sannan kuma yana nuna tasirin wato samun natsuwa don mutum ya samu ya muri ni'imar da aka ce babu hayaniya, babu ƙarya, babu magana yasasshiya a cikin aljanna, sai dai ni'ima, sai morewa, sai kuma abin da yake na wato jin daɗin rayuwar aljanna ɗin. Ina ganin bari mu saurara a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi a ganewa. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.